ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعنا إنا مخلصين ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. Ina farin cikin haduwarmu a wannan safiya ta Asabar wadda ta dace da 22 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ita ce safiya ta 14 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, ina so in fadakar da mu mutane cewa masallaci ɗakin Allah ne, masallaci wuri ne na neman rahama, masallaci mabubbuga ce ta alkhairi, masallaci wuri ne na tattaunawa dangane da abin da yake da alaka da addini da kuma rayuwa ta al'ummar musulmai. Wanda yake zaune a cikin masallaci, zamansa ɗin shi kansa ibada ne idan ya kiyaye ladubbansa, idan ya yi shiru bai ɗaga murya ba, idan ya zama mai saurare, mai kuma bayar da dama ga sauran mutane su zama masu saurare. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi, yace majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina وحفت وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يتباين ذاهي متى ليس تارو حول الساكي تكن قاسنا الله وتعون مسلاتي تكن مسلاتي أسلنا الدنيا يتلون كتاب الله سنة كرم كبستات الله ويتدارسونه بينهم كما سنة درس اللسات الله أتكانون bayan da za a yi su irin wannan taron illa na zalat alaihi mustaqina, a ce sai natsuwa ta sauka a kansu. Za ka ga kowa a natsi, babu abin da yake cikin tunaninsa sai abin da za a faɗa masa na alkhairi shi ne bi ya aikata, sai abin da za a faɗakar da shi cikin wani ɓangare na gajiyawarsa na kurakuransa don ya ji ya tuba ya daina. Wannan shi ne nuzulu sakina, Ubangiji ta'ala ya arzuta ki ko ya arzuta ka da saurare na abin da za a faɗa masa. Wannan ita ce natsuwa da Ubangiji ta'ala yake saukarwa a kan waɗanda ya zaɓa cikin bayinsa, waɗanda suka samu kansa a ɗaya daga cikin takunansa. Shi ne illa nazarat alaihim sakina, sannan wa ghashiyatuhum rahma, a rahama kuma za ta lullube su, rahamar Ubangiji. Haka duk wanda ya zo masallaci yana neman rahama ne ta Ubangiji. Mai neman rahamar Ubangiji kuma yakan yi ƙoƙari ya lunzunci irin abin da san zai jawo masa rahama, ba wanda zai jawo masa fushin Allah ba. Sannan wa haffatuhumul mala'ika, mala'ikun Allah za su yi wa wurin da'ira su kewaye bayin Allah, suna kidayar mu, suna rubuta irin abubuwan da muke cewa da irin abubuwan da muke aikatawa. Sannan kuma wa zakarahum Allah fi man inda, Ubangiji ta'ala zai ambace su a fadarsa ta mala'ika, wato fil mala'il a'la, Ubangiji zai ambace su da sunayensu. fatan mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin wadanda wannan hadisi zai gaskata akan shuruɗinku da kurin ɗinku da sauraronku zai taimaka min wajen isar da saƙon da nake so in faɗa wanda ya shafe ku ku kaɗai mata. Amma surutinku da yawan kai kawo ɗinku yana iya taƙaice adadin mintunan da zan yi magana da su, zan to gajeru, don haka zan so duk waɗanda suke yawo su zauna wuri ɗaya, waɗanda suke surutu kuma su yi shiru. Ubangiji ta'ala ya taimaka mana. Mawdu'in da na zaɓi in zantar da mu a kai shi ne hadisin Qur'ani an al-mar'a, tattaunawar da Al-Qur'ani ya yi game da ya mace, ko kuma in ce labarin ya mace kamar yadda Al-Qur'ani ya bamu. A nan zan yi ƙoƙari ne in tattaro waɗansu daga cikin ayoyi ba duka ba wanda suka yi magana a kan mace a matsayinta na mace. Mace kasancewarta rabi na ɗan adam, ɗaya rabin shi ne namiji. Yaya Al-Qur'ani ya tattauna a kanta? Domin idan har Al-Qur'ani ya yi magana a kan ya mace, abinda wannan ke nunawa Al-Qur'ani ya san da zaman ya mace, ya yadda da samuwarta. Idan Al-Qur'ani ya yi shiru bai ce komai ba game da ya mace, to Al-Qur'ani bai san zaman ya mace ba kenan. Al-Qur'ani ya tattauna a kan mace ta ɓangarori da dama. Ɓangarorin da zan kawo kawai ina son in yi magana a game da mace ne. Wani lokacin ta iya zamantowa mace a cikin kyakkyawan halinta da kyakkyawar ɗabi'arta, wani lokacin mace a cikin mummunan halinta da rashin kyautawarta. Ta iya zamantowa mace musulma, kila kuma ta zanto mace wadda ba musulma ba, amma dai mace ce wadda Al-Qur'ani ya tattauna a kanta. Wannan shi ne babban abin da nake so in yi magana a kai, don in ba ku hoton kulawar Al-Qur'ani mai girma ga matuƙa mace. Al-Qur'ani ya tattauna game da ya mace a kan kasancewarta rabi na ɗan adam. Yace ya ayyuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir, cikin suratul hujurat. Ya ku mutane, lalle mun halicce ku mace da namiji. Wannan ana magana akan mace a matsayinta na rabin halitta, namiji kuma shi ne ɗaya rabin. Mun halicce ku mace da namiji, waja'alnakum shu'uban, muka sanya ku kuka zanto al'ummomi daban-daban, wa qaba'ila, kuma ƙabilu daban-daban, yaruka daban-daban. Wani na Hausa, wani na Kanuri, wani na Babur, wani na Shuwa Arab, wani na wani yaren daban, wani Inyamuri, wani Bafulatani, wani Bayarabe, wani Balarabe, wani Bature. Sune ƙaba'ila, li ta'arafu, don ku san juna, ku gudanar da duniyar ku tare da juna. Sannan Ubangiji ta'ala ya faɗa a farkon suratul Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Wa tuyaqu mutane, ittaqu rabbakum, ku ji tsoron ubangijinku, ku tsare dokokinsa. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ubangijin da ya samar da ku da rai ɗaya. Rai ɗaya ɗin nan aka halitta a karan fari shi ne annabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, daga wani ɓangare na jikinsa ne aka halitti matarsa Hawwa. Sannan kuma wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa, asu biyun ne ubangiji ta'ala ya ɗaiɗaita ya yaɗa mazaje da yawa da mataye masu yawa a bankasa. Dukkan wanda ka gani ko wanda kika gani, idan kika bita wanta ce, ƴar wanta haihuwar Hawwa, wane dan wani jikan wani har zuwa ga annabi Adam. Mabukkar mutai ce asalin mutai ne rai daya khalaka min nafsin wahida daga mace daya wa khalaka minha zawjaha daga nan ne aka yaka sauran bil adama a ban kasa wa bat minhuma rijalan katiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wannan duk ana magana ne dangane da mace a matsayin da na rabin ɗan adam, wato dai mace bil adama ce ba dabba ba ce, bil adama ce ba aljana ba ce ba, halitta ce ɗan adam ba mala'ika ba. Wanda bi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Dukkan waɗannan ayoyi da ire-irensu suna magana a kan cewa Ubangiji Ta'ala ya samar da mahaɗin ɗan adam a cikin ƙasa ya zama ɓangare biyu, mace da kuma namiji. Don haka ba abin da namiji zai fariya da shi a kan ƴa mace, ban iya ce shi mutum ne ita ma mutum ce kamar yadda Alƙur'ani ya tattauna game da ita, bai ce ba ita wata halitta ce ta daban. Mace a matsayinta na musulma, Alƙur'ani ya tattauna game da mace a matsayinta na musulma a da dama daga cikin ɓangarori na ayoyinsa. Ubangiji ce innal muslimina wal muslimat, lallai musulmai maza da musulmai mata. Wannan sai ya nuna yadda a cikin mazaje akwai musulmai, kuma a cikin mataye akwai musulmai, kuma musuluncin yana nan a irin matakin da kowa ya samu kansa a kai. Akwai lokacin da ƙarfin musulunci kiyamace zai tsara na namiji, akwai kuma lokacin da ƙarfin musulunci da riko da shi na ɗa namiji zai tsara na kiyamace, akwai lokacin da za su yi sunan doki. Amma dai shi musulmi ne ita ma musulma ce, kuma yadda Alƙur'ani ya yarda da musuluncin ɗa namijin ya yarda da musuluncin kiyamace. Na uku, Alƙur'ani ya tattauna game da ɗa mace a matsayinta na mummuna, kamar yadda ya tattauna da ɗa namiji a matsayinsa na mummuni. A waccan aya da na karanto da zo, innal muslimina wal muslimat, idan ka ƙara yin gaba za ka ce wal mu'minina wal mu'minat. Sannan a wani wurin Ubangiji Ta'ala ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd, mummunai maza da mummunai mata sashin su mataimaka sashi ne. A wani wurin Ubangiji ce ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin, idan mataye mummunai sun zo gare ku suna masu hijira, to ku ba su jarrabawa ta musamman don ku gane gaskiyar imanin. Sai Allah ya ce mata mummunai, sannan kuma yace da annabi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu, ya kai wannan annabi idan mata mummunai sun zo gare ka. Sai wannan ya nuna addinin musulunci ya karbi imanin ya mace idan ta yi shi daidai, ta gina shi bisa garkunai da aka aminta da shi. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wakilai daga cikin maza, irin yadda ya karɓi wakilai daga cikin mata, ya yi mubaya'a da mata irin yadda ya mubaya'a da maza. Bambancin shi ne baya hannu da ya mace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na hudu, Alƙur'ani ya tattauna da ya mace a matsayinta na mai hankali, mai hikima, mai basira. Wato ya tabbatar wa mace cewa ta iya zama mai hankali, ta iya zama mai hikima, ta iya zama mai basira. Ya danganta wace irin tarbiyya ta samu a gidansu, wace irin kulawa ta samu a wajen iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye lokacin da aka yi rashin su. Ya danganta cewa menene matakin karatu da ta samu. Ya danganta cewa a wani environment take zaune. Duk waɗannan sukan taimaka wajen kasancewarta mai hankali, a mataki na koli ko mai hankali na tsakatsakiya ko mai hankali a mataki na kasa. Malamai sukan kawo misalin hankalin kiyamati da Alkur'ani ya tattauna a kansa game da kissar malikatu Saba, sarauniyar garin da ake kira Saba, wanda gari ne daga cikin garuruka a kasar Yemen, wanda har sura aka baiwa wannan garin a cikin Alkur'ani mai girma, aka sa mata suna Suratu Saba, surar gari mai suna Saba. Kuma duk waɗanda suka tattauna a tarihin garin Saba, su dole ba sa mantawa a shafukan da za su rubuta na tarihin garin dangane da sarauniyar wannan gari, wato malikatu Saba, wadda ta yi zamani da Annabi Sulaiman alayhi salam, wadda a wannan lokaci Annabi Sulaiman yana mulkin mutane da aljanu, amma bai san cewa akwai wata daula, wata kasa mai mulki da shugabanci daban a wani sashi na duniya wanda bai san inda ake ba, har sai da ɗaya daga cikin ƴan legen asirinsa, Tuku Alhudahuda, ya je ya gano masa, ya zo ya ba shi labari, ya isu kamin saba'in binafa'in yaqin, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. Yace na zo maka daga garin Saba da labari na tabbas wanda ba jita-jita ba, labari na yaqini, na samu wata mace ita ce shugabarsu, ita ce sarauniyarsu. Wannan matar an bata kowane irin abu wanda ake bukata wajen cin nasarar mulki, tana da sojoji, tana da fadin kasa, tana da karfin tattalin arziki, tana da mutane, tana da mabiya, tana da kayan fada, tana da duk abin da ake bukata don kasa ta zama kasa karɓaɓɓiya a mizanin karɓar kasashe na duniya. Don ya ce wa utiyat min kulli shay'in, duk abin da kake jin sarauta na bukata wannan matar tana da shi. Wa laha 'arshun 'azim, tana da wani katon gado na sarauta wanda fi Alhudahuda bai taɓa ganin irinsa ba, don haka yake ba da labarinsa. Kuma Alkur'ani ya gaskata Alhudahuda, bai ce ba Alhudahuda ƙarya ya yi dangane da girman wannan gadon sarauta na wannan mata da ake kira malikatu Saba, wadda galibi da shafan tafsiri suna ambaton sunanta da cewa sunanta Bilqisu. A taƙaice dai malikatu Saba ya ce wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa saddahum 'an as-sabili fa hum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim. Alhudawda ya ci gaba da baiwa Annabi Sulaiman a rahoton abin da ya gani, yace na same ta ita da mutanenta suna yi wa rana sujada, ba Allah suke bautawa ba, a garin, a kasar gaba ɗaya bautar rana suke yi, sun ƙi su bautawa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da yake da ikon fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, da ya san abin da suka bayyana ko abin da suka ɓoye. Ubangijin da babu abin bauta bisa ga cancanta sai ki, Ubangijin Al-Arshi mai girma. Lokacin da Annabi Sulaiman ya ji wannan, ikito za mu duba mu ga labarin da ka kawo gaske ne ko ƙarya ne, za mu bincika mu gani. A taƙaice dai har ya rubuta takarda ya aike shi da ita, ya ce idan ka je ka tsaya a daga nesa ka jefa takardar ka koma gefe guda ka dan me za su bada ansa, wani mataki za su ɗauka. Babu abin da ke rubuta a cikin takardar sai kalmar bismillahir rahmanir rahim, innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Wannan dan yi nuna wa Bilqis ita kanta a wannan lokacin kila ba ta da labarin akwai Annabi Sulaiman, a cikin lokacin da shi ma Annabi Sulaiman ba ya da labarin akwai ta, in ba dan Alhudahuda ya kawo masa labari ba. Amma idan aka ba ta wannan takarda za ta san a ce akwai wata kasa, akwai wani mai mulki, ko wani jagora a wani sashi na duniya daban irin nata ko wanda ya fi nata, shi ba ta san kowane ne ba. Yake da ita Allah ta'azzu alayhi wa sunni muslimin, kada ku yi min girman kai, kada ku yi min jayayya bayan kun samu wannan takaddatawa. Lalle ku zo gare ni kuna masu miƙa wuya, kuna masu shiga addinin Musulunci. Wato Annabi Sulaiman wasiƙarsa ta zama gajeruwa ƙwarai da gaske, amma a cikin inda za a yi sharhinta za a ɗauki dogon lokaci ana sharhi. Na farko dai ya yi ƙoƙarin sanar da ita ko wani mai mulkin da ba ita ba. Na biyu ya yi ƙoƙarin ya sanar da ita wannan mai mulkin yana da wani tsari wanda aka ɗora shi a kai wanda ba shi ne ya zaɓan wa kansa ba. Na uku tsarin mulkin shi ya sha bamban da naka, yanayin ibadar da ake a ƙasarsa ya sha bamban da wanda ake yi a ƙasarsa. Na huɗu kuma ya nuna masa shi ɗin lallai yana da ƙarfi, yana da cikakken confidence ɗin da yake kiranta cewa ta zo ta miƙa wuya ta kai girman kai. Domin idan har take to ba ta san me zai biyo baya ba. To malamai suka ce an gane hankalinta ta hanyoyi kamar haka. Hanya ta farko, inda ba ta da hankali ba ta da tunani, inda wauta da rashin hankali ɗabi'a ne na ɗa mace a duk inda take. Inda wannan matar ta yi wautar da sai ta ci karo da Annabi Sulaiman alaihi salam, amma ba ta ɗauki mataki nata da ita kadai ba, sai ta nemi shawara. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kace ya ku ƴan majalisa ta, kace ku dukkan dattijai, dukkan masana ya kamata, dukkan masu hangen nesa, dukkan ƴan kabilar dinta, kace da su aftuni fi amri, ku bani shawara dangane da lamarina. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan iya yanke komai ba har sai bayan na kiraye ku na ji shawarar kowa da kowa. Daga nan shawarar da ita ce ta fi ƙarfi sai a ɗauka gaba ɗaya, wanda wannan ke nuna hankalinta, wanda da yawa daga cikin mazaje yau masu mulki ba sa tuntuɓar dukkanin waɗanda suke muƙarrabansu kafin su sunnanta wata doka, kafin su shar'anta wata doka, kafin su ɗauki wani mataki, kafin su zartar da wani project da suke son su yi, kafin su haifar da wani abu da suke son su yi wa al'ummomin da suke wa mulki a matakin jiharsu ko a matakin ƙananan hukumominsu ko a ƙasashensu. Rashin karɓar shawarar na kusa da su sai ya haifar musu da matsaloli. Galibi mulki ne mulkin mutum ɗaya, ko mutum shi da wani naki, ko mutum shi da waɗansu tsirarin abokanansa, amma ba mulki ne mulkin mutane da yawa ba. Amma kaga a nan gurin dan a nuna hankalinka shi take raye su ce su bata shawara. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Da suka zo abin mamaki su duka ƴan majalisar sata kawai sai suka ce sun kasa da cewa sai abin da kake falu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin kadi wal amru ilay anzuri ma za ta'muri. Sai in dai karfi ne muna da shi, in yawa ne muna da shi, in makamin fada ne muna da shi, mu masu karfi ne kuma muna da zarata gwanaye wajen yaki, ba mu da wani ra'ayi sai ra'ayin inda ke ce shugaba. Ki yi tunani, ki yi nazari ke da kanki, abinda duk kika yi umarni aikinmu shi ne mu zartar. Idan a yanzu mai mulki wanda ba ya da hangen nesa ya samu irin wannan shawarar daga wajen ƴan majalisarsa, ba abinda zai sai ne sai zartarwa. Amma ba lallai ba ne ba muƙarrabanka ko ƴan majalisarka abinda suka yanke shawara ya zanto daidai, ya iya zantowa daidai, ya iya zantowa kuskure. Abu na biyu kenan da ya nuna kaifin hankalinta, ba ka yadda da wannan maganar ta su gane cewa a ɗauki mataki na faɗa. Ta sanar da su abin da ta sani ta karanta a tarihin baya, wanda wannan abu na uku kenan da ke nuna cikin hankalinta. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan aqaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun. Shi sarakuna fa yadda suke, in har za su gwamza yaki da wata ƙasa da ta musu ta wurin kai kuma suka ci galaba a kan ƙasar suka shiga garin, su suka yi fasadi, suka yi ɓarna ba ƙarama ba. Amma idan sulhu ake da su aka tattauna, ta iya yiwa ka kyale ta akan mulkin ka zanto wakilin su. Don haka anan ba mu san iya ƙarfin wannan mutumin ba, amma yadda yake magana da ƙarfin hali haka, wannan ya nuna lallai yana da cikakken fata na inda za mu yake zai suna sa a kanmu. Don haka amfani da makami ba namu bane ba, domin idan muka ce za mu tsaga tsinin takobi kuma ya zo ya ci nasara a kanmu, to a wannan lokacin dukkan mu nan da ni da ku mun zama bayi a gare shi, ba wani bambanci tsakanin sarauniya da kuma sauran mabiyanta, kowa bawa ne. A iya zarga masa igiya a wuya, a cikin a kada masa kalarrawa a kasuwar tayar da bayi. Innal muluka idza dakalu qaryatan qaffaduha, sarakuna masu karfin mulki a zalimai din sun shiga gari barna suke yi, waja'alu a izzati ahliha adilla, amma yadda dukkan wani madaukaki a garin ya zama kantacce wulakantacce. Amma idan aka yi sulhu da su suka shigo gari, to kai mai mukami sai su kyale ka kan mukaminka, sai ka zanto wakilinsu. Sannan kai kuma tunda ka zama wakilinsu, sai ka zanto wasu da tsani na ka rage cutar da za a yi wa al'ummarka, ba za ka zanto ta yi yawa ba. Haka sai ya zanto kun yi rashin yanci, amma ba ku yi rashin sa gaba ɗaya, kuna da wani ɓangare da yanci. Amma in an ci ku da ƙarfi to kun yi rashin komai da komai, ba ka da komai. Wannan sai ya nuna kaifin hankalinka a matsayinka na ƙamaci. Sai abu na gaba da ke nuna kaifin hankalinka suke wa inni mursalatun ilayhim bihadiyyah fa naziratun bima yarji'ul mursalun. Inda za a yi yanzu ne zan bai wannan sarkin jarabawa in gani. Yadda yake da wannan in ba da ƙarfin hali da nuna cewa lallai yana da izza, zan aika masa da kyauta. In taki manyan wakilai, manyan mutane in tura a kai masa a matsayin kyauta. Sannan sai in jira in ga wakilai na in sun je sun kai kyauta da mai za su dawo. Idan har ya karɓi kyauta, to san duniya ne. Irin mu ma ɗan duniya za mu iya fita mu yaki da su. Idan bai karɓi kyauta ba, to lallai yana da wata manufa wadda ta fita mai kyau. Ya nuna ba ɗan duniya ba ne ba. Abin nan da ya furta a mabuɗin littafinsa. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم للينا دعلاقة ونميسونا الله ونميسونا الرحمن ونميسونا الرحيم جاكت يعني أما إن يكرا بكي وتاتو وانتن أدريتين دي أنبتا نفرقو يانو لسيواتو أدريتين نداهن كلي كلياني أنا تردتم بما يرجع المسلم وانا تجينا من سيطان كلمك تهتك وتا تأذو أدريت أيكا وأنبو سليمان. Malamai suka ce kuma kuma za ka ƙara kalatar wani kaifin hankalin nasa don ta san yawa abin suna kyauta, ba su ce ba cin hanci, amma asali cin hanci. Amma don ta yi dabara ya ce kyauta ce alheri ne, kaga ba a canza wa suna. Ba ka idan mutum ya ba da cin hanci ya ce kyauta ce, kalmar kyauta da na furta lokacin da na ba da cin hanci, ka fitar da abin da na cin hanci. Kalmar alkhairi da na faɗa lokacin da na bayar da corruption, ka fitar da abin da ka kasance wasa corruption, ka fitar da kasance wasa corruption ko cin hanci. Lokacin da aka kawo annabi Sulaiman wannan kyauta, ya duba ya nazarinta gaba ɗaya gani, kana a sami duna da bimiyali, amma aka ni Allah ku kai rumin ba a kakun. Al'antum bi hadiyyatikum tafrahun, irji ilayhim falanatiyannahum bi junudin la qibla lahum biha. ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يتي يذكرنا رجل ذاك بان ويدوديا سن هنجي ذاك بان تتيري نرق وشم منفع جنسا أفرق لتابنا الله الرحمن الرحيم وإذا هكذا فأبنك أبنجبي تعالى يبان أي فأبنك أبنجبي تعالى يبان in ita kasar su suna ganin tana da abin da za ta bayar na kyauta, tattalin arziki na ya kanata, domin annabi Sulaiman kan ya fi tattalin arziki kasa. Shi kansa makeri ne, ma'ana yana iya kera kowane irin abu, tunda Allah wato ya gada a wajen mahaifinsa Dawud wanda yake kera abubuwa. Sannan na biyu an hore masa aljanu, aljanu din nan akwai waɗanda magina ne kawai don kera birane da garuruka, a yi manyan gadoji da tituna masu ban sha'awa da gidaje na alfarma. Sannan kuma akwai waɗanda aikinsu haƙo ma'adanai da tattalin arzikin ƙasa, a cikin tekuna za su yi iyo su fito da rinari, su fito da azurfa, su fito da dukkan wani ma'adani irin wanda ake haƙowa cikin teku. Wasu ya tuna kullaban na'in wa gawwa wa akharina muqarranina fil asfar. Allah ya ce da shi haza ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab. Da haka yake abinda Allah ya bani ya fi abinda Allah ya kawo koyarwa. Kun mayar mata da kyautarta, yake wa shugaban waɗanda aka turo. Kun mayar mata da kyautarta, kuma za mu zo mata da rundunar faɗan da ba ta da iko a kanta. za mu fitar da ku daga garin suna kaskan tattu inda sun kisa kawo kansu da kansu. Daga abinda ta yi tunani sai ya dace da wanda abinda Sulaiman ya faɗa kuma. Dan lokacin da suka yi innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla, wato za su mai da ma'abuta garin su zama kaskan tattu, ga shi yanzu ya ce wa lanukhrijannahum minha azillatan wa hum sadirun. Za mu fitar da su suna kaskantattu a garin. A takaice dai kaskantattu ita tafiya ba kuma kan ba ku fillatin labarin ta ba. Amma ina taɓo ɓangarorin kaskantattu da suke da alaƙa da hankalinta ko tunaninta. Yanzu abin da ta yi tsammani ya tabbata. Da suka taho suna kan hanyar ko ma su je su ba ta labarin mai ake ciki. Annabi Sulaiman alaihi salam sai ya so ya nuna mata mulkinsa ya fi nata. Ikonsa ya fi nata. Shi ya tara nasa ‘yan majalisa cikin mutane da aljanu, ya ce wane ne a cikinku zai je kawo mun gadanta na sarauta da take shakama da shi kafin su zo su da kansu, a je a kinkimo shi daga inda take. Lokacin Annabi Sulaiman yana Baitul Maqdis kamar yadda malamai suka faɗa, ita kuma tana ƙasar Yaman. A yau a jirgin sama a tsakanin inda Annabi Sulaiman yake da inda take, jirgi na bukatar tafiyan awa uku zuwa uku da rabi. To amma yana son a biya ɗauko gadon nata a kawo, yana zaune a fada yana tattauna da mutane kafin ya kammala mifi, wanda sai ya nuna kayan ci gaba da ake da shi a baya a tarihi ya zama wanda ake da shi a yanzu. Yanzu babu yadda za a yi a ce shugaban kasa ya ce a je wani wuri kamar daga nan zuwa Jidda tafiyar awa uku da rabi ko awa huɗu, a ji a ɗauko wani abu a kawo kafin ya tashi, irin ya zauna a bada karfe goma kafin karfe ɗaya na rana, shi ma ya san ba zai yi ba. Baya da wani jirgin sama mai cin tazar da zai je kawo masa wannan. Amma Annabi Sulaiman yana da wani zai je ɗauko masa ko mutum ɗaya, halitta ɗaya cikin halitta. Shi ne wani daga cikin aljanu ke ana atika bihi qabla an taquma min maqami, zan je in kawo maka gadon sarautar tun kafin ka tashi daga inda kake. Kafin a gama zaman majalisa na kawo. Wani wanda yake da ilimin minar kishi da yake ana atika bihi qabla an yartada ilayka tasawuf, wannan zai lafi in kafin ajiya tashi daga majalisa ne ni zan kawo maka kafin kyautawar ido, kafin kyautawar ido zan je in kawo maka. Annabi Sulaiman da ya bada umarni aka kawo maka, lokacin da ya ga gadon wannan sarauta na Bilkisu an kawo a gaban shi, to kuma wannan bai sa giyar mulki ta kama shi ba, ya ji cewa na isa. Kada haza min fadl rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, yace wannan fadalar ubangiji sai dan ya jarrabe ni ya ga zan yi godiya ko ba zan gode ba. Dukkan wanda ya gode wa Allah bisa ga abin da ya bashi na ni'ima, to kansa yayi wa gata. Dukkan wanda ya bijire kuwa ya ubangiji ba wa dace ne, ubangiji ta'ala mai karamci ne. Aka kawo gadon sarauta aka ajiye, sai ya umarci mutanensa cewa a cancan da gadon a falle wani bangare na gadon nan a mayar da shi can, na can a mayar da shi can wurin kafin kuma su zo. To lokacin da yan aikinta suka je suka faɗa mata labarin Annabi Sulaiman, kuma tunda sun zo ganin ido, dama hikimar masu mulki shi ne, na farko idan aka ji haka yake sa in ya karɓa to ya nuna kan duniya ne, na biyu su masu zuwa kai kyautan nan da faɗa suka je, don haka za a karfe su a kai su masauki, za a ba su abinci, za su samu damar yin yawo a ƙasar, za su ga wani irin ci gaba ake da shi a ƙasar irin wanda babu a nasu. Shi da zanto su ma kamar wani ɓangare ne na leƙen asiri da zai ba da kyauta, amma kuma da ne leƙen asiri sai idan sun zo za su ba su rahoton cewa ga irin abin da muka gani, sai za mu je cin nasara in mun yake da wannan mutum ko ba su cin nasara ba. Da suka je suka dawo suka ba ta labarin duk irin abin da suka gani da bayanin da Annabi Sulaiman ya take yi, sai ta tabbatar cewa lallai ya kai ta karfin mulki, mulki su na ta ba ɗaya ba ne. Ba ta yi wauta ba ta ce to sai dai mu mutu, wanda ke nuna hankalinta, sai ta cewa mutanenta gaba ɗaya da sauran ‘yan majalisarta su tashi su tafi su je su kai taffa a wajensa, su sallama kansu su zanto su ɗin wani ɓangare a cikin ƙasarsu, a madadin su yi jayayya ya zo ya yake su ya ci su da yake. Kaga wannan hankali ne da basira, dan kana akan da yafi karfinka sai ka mai fifi wata sai a zauna lafiya, amma ka fifi ka shiga ciki to akwai tabbanci da rashin hankali. To a wannan lokacin da yafi suna kan hanyar tsohuwa, bai sa aka ɗauko gadon da aka samu dan dai a ƙara nuna mata wata izza irin wanda ba ta da ita, buwaya da ƙarfin mulki irin wanda ba ta da ita. Bayan an kawo gadan, ita kuma ta zo, an sauke ta a masauki, ita da mutanenta duk sun gama komai, sai aka kawo ta domin ganawa da Annabi Sulaiman. Aka fara nuna mata gadan, aka ce da ita wannan gadanki ne, ko kuma dai wani ne wanda ya kama da shi, tun an canza fasalinka. Gadanki idan aka canza masa fenti za ki dai kamar shi kamar baki ba. Ko aka kalle na bangaren dama aka mayar da shi hagu, ko bangaren hagu aka mayar da shi dama za ki dai kamar shi kamar baki ba. Idan agogo yana daidai wajen kai aka mayar da shi daidai wajen kafa za ki dai kamar shi kamar baki ba. A haka za a arsuk, haka gadanki yake duba ta gani suka ce abinci ki nuna tana da wayo tana da hankali. A ganin ido shi ne amma a san ta gani. Sai ta ce ka an na hunhu kamar shi. Sai yanzu da suke shi ne gaba ɗaya ta yi ƙarya ba shi ba ne ba kuma ta yi ne ta yi kuskure sai suke ka an na huhu kamar shi Allah da kansa ya zai ce wa utina al-ilma min qabla wa kunna muslimin a Annabi Sulaiman sai yake cewa an ba mu ilimi tun kafin ta ko mun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah ba abinda ya kautar da ita ka kasa ganewa ki irin abin da suke bautawa wanda ba Allah ba cewa tana da hankali amma abin da ya kawo wannan kasu da hankalinta shine rashin bin Allah da tana bin Allah sai bin Allah ya kara mata ne kamala na hankali amma wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin to daga nan gudun sai Annabi Sulaiman ya kara san ya nuna mata cewa fadar ki da sata daban kamar an zauna a nan falon farko sai aka ce to kuma a tashi a shiga cikin gida falo na biyu to tsakanin falon farko ko majalisar farko da majalisa ta biyu akwai wani fili wanda ka filin za a wuce a dai wurin ba irin namu bane wanda za a sa tayi sai interlock din nan ko a sa kaza ko a sa mabin ko a sa wani abu daban to yadda aka yi nafi gaba ɗaya glass ne aka sa a lokacin Annabi Sulaiman su kenan ku ga irin cigaban da ake ji tun da glass aka sun guda a wajen kasan wajen kuma ga ruwa yana gudu saboda yadda glass ɗin yake matukar haske idan ka zo ba ka iya ganin glass ɗin sai ka ɗauka ruwan za ka taka ka wuce lokacin da suka taho za su wuce ta ce ina ne hanyar sai aka ce ga sanan sai ta ga hanyar ai ruwa ne a wajen idan da baya ganin glass aka ce udukul sarf shiga ki wuce mana ita kuma sai dare da ruwa a kwanci Allah ce falamma ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqiha shi da ruwa sai haka ta tattare dogon riga ta izin mai zanta sannan ta mulki har kauye ta kauce ruwa za ta saka ciki sai ta saka ta gashi akan glass take shi wannan Annabi Sulaiman na nuna wata karfin ikon ka daga kauyen tun da ya fito fili ta kashi kafa wai za ta shiga ruwa a cikin glass take ta ba ta sunna sai yake mata aibar ruwa bane ba innahu shaykhun mumarradun min qawarir da ɗaya ne wanda yake luwai-luwai wanda aka yi shi mumarrat min kawari a kowane sauta ne a kanta kuma an yi shi ne na glass a kakin ce babu ruwa sannan sai duk rigarta ta taka ta zai a kan glass ta ke tafiya to a takaice dai Annabi Sulaiman ya nuna mata wani abu guda biyu masu muhimmanci ko guda uku masu muhimmanci abu na farko ya nuna mata ƙarfin da yake da shi na mulki da yawan sojoji wanda zai iya amfani da sojojin mulki sai mulkin ta na biyu ya nuna mata ci gaban da ake da shi a kasarsa irin wanda ita ba ta da shi a kasarta na uku kuma ya nuna mata cewa shi kanshi duk waɗannan ababen gaba ɗaya ubangiji ne ya ba shi bayan sa bane ba tunda tun a farkon wasiƙar ta karkumanta innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimi dan haka nan take sai ta sallama masa saboda waɗannan ababai guda uku ta sallama masa dan ta san ya fi ta kaci ta sallama mata kaga cewa ita inda kake zaune ma a kai kauye ne da birni ta sallama masa kuma ta san cewa manzo ne wanda ubangiji ta Allah ke karfafa shi nan ta kace inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin lalle na zalunci kenan a zaman da nake da ni da mutane na bautar rana ba Allah ba yanzu kan na mika waya tare da Annabi Sulaiman ga Allah ubangijin talibai gaba daya tattaunawar alqur'ani game da wannan ittalika wani mutunci ne da lambar girma alqur'ani ya baiwa ya mutu. Yanzu wannan fa mun dauki wani bangarori ne na kissar mai mata fashin ciki na keke da keke ba, lantana mu fito hikimomi masu yawa, mu fito da hikimomi masu yawa da suke cikinta, inda za ku san lallai a ce mace tana da kibarta, tana da hankalinta, tana da basirarta. In kaga cewa ta zama baki dahu ma, to wannan ko dai laifin iyaye ba su ba ta tarbiyya ba, kawai sun yi ta tsora mata sallama su ba ta zai karatu ba. Ba ta karatun addini, ba ta karatu na zamani, ba a yi mata tsawa in ta yi abin da ba daidai ba, in ta yi shirme ba a gyara mata. To wannan sai ta sashi ta zama wata shagiri da bau. Amma idan dai ana kula da ita, ana ba ta tarbiyya, to shikenan mace fa tana da hankali. Da wani lokacin akan samu ɗaiɗaikun mata da suke ɗara wasu daga cikin mazaje hankali da basira da kaifin hankali. Wannan kisa da muka karanta sai da shi akan haka. Ku duba ku kai da kisa da mutanta. Ya ayyuhal mala'u, ya ku ƴan majalisa, aftuni fi amri, ku bani fatawa, ku bani shawara. Ma kuntu qata yakum amran hukum sadun. Amma sai suka nuna su wawaye da suka ce nanu uluku wa tumu ulu ba sun shadid wala amru ilayki fanzuri ma za ta'muri. Wannan ɗaya ne daga cikin bangarori na tattaunawar alqur'ani game da kiyama. Alqur'ani ya tattauna game da kiyamace a matsayinta na uwar gida, wato abu na biyar kenan, a matsayinta na uwar gida. Abinda ake nufi da uwar gida, Ubangiji ta'ala ya tsara rayuwar ɗan adam ta zama ɓangare biyu, ciki da kuma waje. Waje nan wurin jagorancin ɗa namiji ne, gida kuma wajen jagorancin ƴa mace ne. Ko ka ce mace ita ce take gudanar da abin da ya shafi ciki, namiji shi ke ɗaukan ɗawainiyar abin da ya shafi waje. Don haka jiniya tunda aka yi wa ƴa mace, wato jinin jikinta wanda ya dace da yanayin gida ne. Rana na iya dukan ɗa namiji ya zanto tasirin hakan bai bayyana ba a jikinsa, waɗansu wahalhalu su same shi hakan bai bayyana ba a jikinsa, amma da hakan ya bayyana ga ƴa mace sai an ga ta diga ta. Saboda ita dama an yi ta ne don ta zanto mai kula da gida ko shugaba a cikin gida. Shi yasa Qur'ani yake wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa atina Allah wa rasulah إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وتوقرن في بيوتكن تبقى أتكن جدا جمس بيوت جمع من البيت بيت ومجدا تبقى أتكن جدا جمس وأن تبقى أتكن جدا أنا نفهم إما تنادى أوى سدى كو أوى تقص بفكي كثيرا على يورتا to ta iya wa awa shida daga cikin takwas ɗin nan a gida ne, biyu ne a waje. Ko in tana da awa shida da za ta kace a cikin yini a cikin rayuwarta, za a iya wa awa hudu a gida ne, biyu ne a waje. Ma'ana shi zamanta na gida shi ne ya fi yawa a tsarin halittarta. Amma takan samu kanta a waje don wata bukata cikin bukatu. Kamar yadda manzon Allah ya ce ku zauna a gida, amma idan bukata ta kai ku waje, to sai ku fita gwargwadon wannan bukatar. In kun kammala bukatun kuma sannan kuma sai ku sake komawa gida. Na zaɓi in kawo wannan aya kuma in zaɓi wannan gaba, saboda in ba da ansa ga masu ɓangare guda biyu wanda suke yin kuskure wajen mu'amalantar kyamaci. Ɓangare na farko na cikin mutane shi ne ɓangaren 'yan duniya waɗanda suke buƙatar dukkan mata dole ne dukkaninsu su fito waje, irin yadda dukkan mazaje suke waje. Dukkan abin da ɗa namiji yake iya yi a waje, ya kamata kowace mace ma a ɗauka za ta iya yin irin wannan abun, kuma ta fito ta yi kafaɗa da kafaɗa tsakaninta da ɗa namiji wajen yinsa. Wannan ya saɓawa shari'ar Allah da ya saukar, kuma ya saɓawa lafiyayyen hankali, kuma ya saba wa ɗabi'ar halittar ɗa namiji da ƴa mace. ɗabi'ar halittarsu ba ɗaya bane ba. Karin jikin da ƙarfin da ƙarko da durewa wahala idan na ɗa namiji ba irin sa ne da ya mace ba. Saboda haka idan aka tilasta ya mace ta yi dukkan irin abin da ɗa namiji na iya yi, wannan na nufin ba tare da kowane irin togaciya ba, ba kowane irin kyakkyakin. Idan ɗa namiji ya zo ya shiga ofis, mai kamata ya je ofis. Idan ɗa namiji ya zama likita, mai kamata ya zama likita. In ya zama manajan banki, mai kamata ya zama manajan banki. In ɗa namiji ya zama burkila, mai kamata ya zama burkila. In ɗa namiji ya zama mai faskare, mai kamata ya faskare. In ɗa namiji ya zama ɗan dako, mai kamata ya zama ɗan dako. In ɗa namiji ya zama majini, mai kamata ya zama majiniya. In ɗa namiji ya zama manomi, mai kamata ya zama to manomiya. In ɗa namiji ya zama tela, mai kamata ya zama tela. Dan kalmar su da suke amfani da ita duk abin da namiji ke iya yi mai kamata iya yi ko mata mai. To kaga babu tafsir to wannan kuskure. Akwai abin da yadda Allah ya kasa abin, akwai abin da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba, akwai abin da mace za ta iya yi namiji ba zai iya yi ba, akwai abin da su biyun suna iya yi su duka. Wannan shine abin da dalilai na shari'a suka nuna kuma lafiyayyen hankali ya nuna. Akwai abin da ko suna iya yi su duka namiji ya fi mace iyawa, akwai abin da ko suna iya yi su duka mace ta fi namiji iyawa, ta fi basira a wannan babu. Wannan shine rabon Allah game da halittarsa, kuma wannan shine ya dace da hankali lafiyayye kuma ya dace da shari'ar Allah. Amma mu ɗauka duk abin da mace za ta yi namiji zai yi, to wannan kamfala ne na Turawan yammacin duniya. Jahilai maguzawa suka kawo wannan abin sun suturta su ya musu su fitar da ita waje ta wulakanta ta tozalta, kuma yawanci suka yi haka ne don su ɗauke wa kansu nauyin da Allah ya ɗaura wa ɗa namiji game da mace. Ɗa namiji an ɗaura masa nauyi game da ya mace lokacin da suke matsayin ƴarsa, ya kula da ita, abincinta da suturta da maganinta da wurin kwaninta da komai da komai naka. Daga lokacin mu ne mu musulmi muke yi game da ya mace, idan muka karanta wa karna fi buyutikunna sai ake ku tabbata a gidanku, wato sai wannan ya nuna haramun ne ya mace ta fita ta kowane irin hali, ta kowane irin dalili, kawai idan tana zaune a gida a koma sai irin wannan fahimtar. To wannan fahimtar ta suna farko ta sabawa Qur'ani da hadisi, kuma ta sabawa abin da yake faruwa a ban kasa. Dan ba su ci nasara ba wajen cikka su kadin, dole ne sai ta fita ko ta je sharri ko alkhairi. Dama ai ba wanda ya sai yana fita gaba ɗaya ba zai yiwu bane ba. Rayuwar ba za ta gudana ba a haka. Sai suka ɗauki wannan aya suka fassara ta haka wa karna fi buyutikunna ku tabbata a gida ba ku ba fita. Har suke kawo cewa wai mata a da, idan sun ce a da ina jin suna nufin lokacin Annabi da sahabbai, mata a da ko matan mutan da ba sa fita sai su uku. Fita ta farko lokacin haihuwa ta fito daga mahaifa zuwa waje. Fita ta biyu lokacin aure an fito da ita daga gidan iyayenta zuwa gidan miji. Fita ta uku kuma shi ne lokacin mutuwa, an fito daga ita daga gidan miji za a kai ta kabari. Sukun nuna aikar ya ce tsakaninku da Allah wannan ita ce abinda zai iya yiwuwa fita ɗin? Wannan ƙarya ne, wannan ba shi da alaƙa da addini. Amma za a karanta mutane wannan a wajen karatun addini, ko mutane su rika kuka suna ganin lalle mu ɗin nan yanzu ƴan wuta ne, mutan da su ne ƴan aljanna, dan ga su matan su fita uku kawai suka yi bada kansu. To amma kuma sun ki su kawo wata fitar daban, shi ne idan tana gidan mijin kuma sai mijin ya fita, da za ta fita ko za ta zauna? In tana gidan mijin sai ko mijin ya mutu kuma ta kammala ta kaba, za ta fita daga gidan ko ba za ta fita ba? Tana gidan mijin sai aka yi ruwan sama mamaku ɗakin da take ciki zai rushe, za ta fita ko kuma za ta tsaya ta yi shahada? Ko gobara ta kama za ta fita ko za ta tsaya? Kun ga anan gurin yanzu mun lissafa wajen fita biyar ko shida ko bakwai. Saboda haka wannan magana ba ta da asali, wato kun ga wancan tunani na Turawan yammacin duniya na mata ka fito barkatai gaba ɗayansu yadda dukkan maza ke fita kuskure ne. Sannan wannan tunani na waɗansu daga cikin jahilan musulmai ɗan al'ada
waɗanda ba su gina fatawarsu a kan addini ba ko karatu, to kaga ita ma kuskure ce. Amma abin da yake tsakatsakiya shi ne, mace tana zaune a gida ne, wannan shi ne ya kamata, kuma shi ne mafi rinjayen halinta, amma za ta iya fita don wani dalili, wannan dalili ko dai dalili na addini ko dalili na al'ada ko dalili na dole ko dalili na mustahabi. Dalili na addini, an shar'anta aikin haji ga mace da namiji, za ta yi aikin haji ko ba za ta yi ba, za ta yi umara ko ba za ta yi ba. Annabi ya je aikin haji da matansa, ya je umara da matansa, an shar'anta yaki a lokacin annabi ya rinka fita shi da mata, ga maza ga mata, illa iyaka kowanne wurinsu daban, in an je masauki kowanne wurinsu daban, mata mazaje su ɗauki makamin yaki, mata su dafa abinci, idan an ji wa wani ciwo mata suke diyyatarsa. A lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko da a yakin Uhud, lokacin da annabi aka roki a ka, jini ya rinka fita daga kansa, aka karya masa hakorinsa sallallahu alaihi wa sallam, jinin da yake fita daga kansa ya iya tsaya. Yarsa Fatima ta zo ta ɗauki tabarma, irin tabarman nan ta kaba, ta ƙona ta, sannan bayan ta ƙona ta, ta ƙone ta kashe wutar, ta ɗauki tokar ta sa a inda wannan jinin ke fitowa, sannan sai jinin ya kame. Sai muka samu wannan ƙari na kiwon lafiya daga wurin mace, kuma ya ta annabi, kuma a lokacin annabi, kuma a ba a cikin zaman gida ba, an fita wajen yaƙi a Uhud. Ya za su ga irin waɗannan hadisan? Ya za su ga irin wannan hadisan? Cikin hadisan da suka fi kowanne tsawo a cikin Sahih Bukhari akwai hadisi na qissatul ifki, wanda kila zan yi bayanin sanan da ba. Wannan hadisi a tafiya ne da annabi ya tare da nana Aisha, abin da ya faru ya faru, har Allah ya kawo wannan qissar a cikin Alkur'ani mai girma dan a wanke nana Aisha. Duk ne za su yi irin waɗannan hadisan? Ke a ce mace tana fita ko fita ta dole ko fita ta mustahabi, ko fita da ta shafi duniya ko da ta shafi addini? Fita da ta shafi addini, aikin haji umara, wannan fita ce. Zuwa masallaci sallan jam'i, wannan fita ce. Zuwa masallaci don sauraron karatu, dukkansu wannan fita ce, kuma ta akwai su a addini. Inda lokacin annabi mata suna fita su zo masallaci su yi sallar jam'i, sannan idan annabi ya yi wa'azi kuma ana ji, sannan mata suna fita su yi idi, sannan idan ya yi wa'azi kuma duk suna ji, kuma sukan yi wa annabi tambayoyi. Akwai lokacin da annabi ya magana a cikin masallaci, ya wayo kan da mutane, ya ce mafi munin matsayi a wurin Allah ranar tashin kiyama shi ne mijin da zai je wa matarsa saduwar aure, daga baya zai ba da labarin me ya da ita, ko ita da ba da labarin ya kawayenta me ya aka yi da ita. Wannan shi ne ya fi kowa mummunan matsayi ranar tashin kiyama. Sai wata mace ta tashi a cikin masallaci, tana daga baya, tunda sun mata na baya, in tana zaune annabi ba zai ganta ba, sai da ta tashi haka akan gwiwoyinta, alamar tana son ta yi tambaya. Annabi ba ta dama ta yi tambaya, ta ce wallahi abin nan da ka faɗa kuwa haka ne ana yi, akwai mata da suke, akwai maza da suke, wato tana nuna ta kai cinta ga abin. Annabi bai tawo, me yasa kika tashi ke mace ce, me yasa kika yi surutu ke mace ce? Sai ya ƙara bayani akan bayanin, sai ya ce in ko har mutane suna yin wannan, to misalin masu yin wannan kamar jaki ne ya samu jaka kan titi, ya je ya ji ta kowa na kallon su, to shi ne matsayin mijin da ya je wa matarsa ta je ta ba da labarin mai suka yi, ko shi ya ba da labarin mai suka yi. Kun ga lokacin annabi kenan mata suna zuwa kenan masallaci don su ji karatu. A yau sai wani a hauku jiran nake ce matarsa ba za ta je islamiya ba, ba za ta je masallaci wajen karatu ba, ko waɗansu ce ASU ba za ta je islamiya ba, amma ba za ta je masallaci wajen karatu ba, amma za ta aike ta kasuwa ta je ta kurta tsakaninta da maza. Ita tana saya kaya, masu saya kaya kuma suna saya ta, kuma iyayen ba sa jin haushi. Kasa akwai fitararrun masu sayan kayayyaki, musamman wanda suke sayar da kayayyaki na mata, kin je sayan brazier, kin je sayan dukkan waɗansu underwear na yamaci, sai su rika maganganun maza gwargwadon yadda suka ga kin ba da fuska. Waɗansu kuma ta biye musu, ko mai wannan ƙyar, ko mai wannan matar da za ta je wannan, kuma ya ce ba za ta je islamiya ba, matarsa ina mace ina islamiya. Kaga jahilci kenan, jahiliya kenan. Wannan shi ne tsabagen jahiliya. To a takaitare abin da nake so in ce da ku a kan wannan babi, mace ko shakka babu ita ce shugaba a gida, kuma zamanta a gida shi ne a ala, amma idan wani dalili ya tusa ta ta waje, to shine sai Allah ya kawo ka'ida wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, in zaki fita waje karki fita irin fitar matan jahiliyyar farko. Su matan jahiliyyar farko shine yin ado lokacin da za su fita, in suna cikin gida ba su ado sai in za su fita. Ke ma in kike wannan kiraya jahiliyya ta farko ke, yanzu to lokacin da zaki fita ne kike ado, kika sanya kayan da suka fi kowanne kyau, kika sanya damammun kaya matsaffin kaya, kika bar gashin kanki a waje, hannayenki a waje, ƙaurinki a waje, kin yi kunshi dan mijin ke gani amma NTP kowa yana ganin kyan kunshi, kin yi gyaran gashi dan mijin ke gani ko kitso mai kyau amma NTP kowa yana kallo, dan a taba ya gani, mai tura wilbaro ya gani, direban tabi ya gani, kowa ma ya gani, shi ke nan kin zama wata arha kawai, kowa ma matar kowa kawai shaka-shaka tun mai ruwa uku kenan, ma'ana shaka-shaka su da ke haka shakin tufi ba daidai ce ba, mai mutunci shi ne sai ta sai ta kamala sai ta rufe jikinta, ke ta ɗin ta fi ƙarfin ta zama arhar kowa ya gani a cikin mutunci, a cikin sutura, a cikin kamala. To shi ne abinda Allah yake cewa kada ku yi fita irin ta jahiliyyar farko, ashe ya nuna akwai fitar, sai dai fitar jahiliyyar a kan, ashe akwai fitar idan larura ta kama. To don haka dai a takaice ina so in ce da ku, ku ruruwar cewa duk abinda ɗaya mace za ta ke yi ɗana miji zai iya yi, wannan wayo ne aka yawa mace, don kar a biya ta haƙƙinta na ciyarwa da tufafi da sutura da wurin kwana, ta zai ta nema da kanta. Sannan kuma dabara ake son a yi wa ɗaya mace don ta fito wurin da kowa ya ganta, sai idan za ki fita ki yi duk abinda ɗana miji zai yi, akwai abinda ke kanki namiji ba zai iya da wannan rigar ta jikina ba, sai ya sa riga mai ƙananan hannu haka, ba zai iya da wannan wandon na ba sai ya sa gajeren wando, to in za ki yi wannan abin ke ma sai kin yi haka, haka suke jiki su ganki a arha a kyauta a banza a wofi ba sadaki ba komai, su abin da suke nufi kenan. Kuma sai mace take ganin kamar karamci aka yi mata, su kuma ko alama ba haka bane ba, turawan yammacin duniya suna da makida mai yawan gaske. Kuma kamar yadda na faɗa akwai abinda lalle mace za ta iya namiji ba zai iya yi su ba, akwai abin da namiji zai iya mace ba za ta iya ba, haskare, daukan bulo, tako, daukan buhu, kula kaya sama, duka doguwar mota daf daga Kano zuwa Lagos da kayan tumaturi da tattasai, zai irin lagziri waɗannan daga nan gudun zuwa Port Harcourt zuwa Abakalike, duk wannan aiki ne na ƙarfi dan Allah ya dace wa mutum wannan ya sa aka mutu ko mutum da kai shi mutum ke da kai an yi da ke wurin da shi yasa matan da suke wannan wahalar sai da sun fita daga cikin halitta su ita ba mutum ba gaba daya ko ba namiji ba, mata maza haka suke zama wurin da din mutum kai karfin sa ya ina amfani mutum sai karfi kuma ko kowa za a gida ko boxing ba haka karfi ba naka bane ba, to kun ga ya kamata ku gane wannan, kun ga waɗannan duk ayyuka ne na tsanin miji, ya yi faskare, ya ɗauki blok, ya yi dako, ya tura mota, ya haƙa rami, ya yi wane ne, ya zama burkina, ya zama makanikin mota, ya yi wane ne, duk wannan ayyukan na ƙarfi na tsanin miji. Idan mace za ta yi so za ta jigata kuma za ta fita daga cikin ɗabi'ar ta ɗaya mace, ta zama wata halitta daban ba mace ba na miji ba. To akwai abinda kuma Ubangiji ta ala baiwa ɗaya mace ƙwarewa a kai sama da tsanin miji. To wannan kuma namiji ba zai iya yi ba. Kun ga dai idan ana so ɗan adam ya ɗore a ban ƙasa, dole ne sai an haihu. Dan inda yanzu za a dakatar da haihuwa ta shekara ɗaya ko shekara biyu, to population ɗin duniya sai ya ragu da wani kaso mai yawa cikin ɗari, fatan cikin zai yawa. To sai Allah ya kaddara mace ce take da zaka a cikinta ta ɗaukan haihuwa, namiji ba ya da wannan zakar. Idan mace take haihuwa ko aka hana ta haihuwa ko ta takaita haihuwa, wannan zai shafi population ɗin ƙasa. Ina fatan kun fahimta. Sannan idan mace ta haifa ta tafi kowa cancantar ta rike ɗa, namiji ba zai iya rikewa ba. Wannan wani aiki ne nata ba wanda ya fi ta iya shi. Shi ya sa Ubangiji ya zubin jikinta daidai da na yaro. Yaro babu gashi da gemu a fuskarsa, mace ma babu gashi da gemu da gashin baki muzu-muzu a fuskarsa, babu saje ta tare da ita. Yaro ma ba ya da wannan, kaga sun fi kamanceceniya. Jikin namiji tauri, kaga jijiyoyi ruɗu-ruɗu a kan dantinsa, mata kuma wannan jijiyoyin fata suke kuma shine adanta haka yaro dan dankali ma haka jikin sa yake yanayin jikin yaro ya fi dacewa da na kyamu dan haka ta dauke shi sun fi sabewa da shi shi yaron ya fi jin kai ya fi jin jin kai ya fi jin hutu lokacin da ke cinyar kyamu sai ko yake tsakankanin akarkarin sa amma idan namiji ya rike ta ko rukun da masa kirki yake rikewa yaron yana jin jiki ne yanzu ko wani aka sai dauki jariri to yaron zai tafi la kuka yadda ya rike shi ne shi yaron ya zo duka kausa kausa to duk wannan ababen zai wace da Allah zai yi kyamata abin da ya shafi gudanar da gida da tsari gida a ga gida tsaf-tsaf a ga gida a gyare namiji ba zai iya wannan ba amma duk abin da ya shafi halalin waje mace ba za ta iya waje mace ba za ta iya wannan ba ma'ana dai akwai baiwa mai yawa da kowa da kansa kuma akwai abin da suke tarayya da juna shi zai iya yi ita ma za ta iya yi kun ga tattaunawar alkur'ani game da kyamata kenan ya ajiye ta a matakin ta da ya ajiye da ya dace da ita abu na shida mace a matsayinta na mai ibada irin yadda ake samun zaratan masu ibada cikin maza ana samun zaratan masu ibada cikin mata wani lokacin ma a samu mace ta fi namiji ibada da yawan bautar Allah Qur'ani ya yi magana sai ya mace a matsayinta na mai ibada musamman na da Maryamu Allah ce ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke Maryam kunuti li rabbiki ki yi da'a ga Ubangiji wasjudi ki yawaita sujada warka'i ma'ar raki'in ki yawaita rukuci tare da masu rukuci ma'ana ki halarci sallar jami'i anan an tabbata da yawan ibada kila wani na iya cewa yau ainihin umarni aka yi mata kila ta yi kila ba ta yi ba to sai a kawo wata ayar da Allah kuma ya bada labarin ta yi ɗin da ya ce wa Maryam ibnata Imran allati hasanat farjaha wa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutu bihi wa kanat min al-qanitin Allah ya ce ta kasance cikin masu da'a ta kasance cikin masu ibada sai ya yi mata umarni ne ta yi bata yi ba mun sani ba nan kuma ya bada shaida akan cewa ne ta yi wa kana zuna da zalikin ta kasance cikin masu yawan da'a masu yawan ibada to kuma za ku ga wannan a cikin ayar da na kawo muku ita ɗazu akan tabbatar da musuluncin mace da dukkan abin da ya shafi namiji game da ibada an sa mace ita ma ta shiga ciki innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إلا أن نقول ما وتوبين لك آلاتي مسلمين ماذا فيك دا مسلمين ماذا ممنين ماذا دا ممنين ماذا masu yawan da'a da ibada maza masu yawan da'a da ibada mata alqanitun alqanitati masu gaskiya maza da masu gaskiya mata waɗanda ba su kariya cikin maza da mata sadiqina wa sadiqat masu hakuri da juriya cikin maza da masu hakuri da juriya cikin mata hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sako hakuri wajen abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa ka jure wal khashiina wal khashiat masu tawadu da taskantar da kai cikin maza da ko masu yin haka cikin mata wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat masu yawan sadaka cikin maza da masu yawan sadaka kuma cikin mata shi duk waɗannan ababe mata suna tarayya da maza Qur'ani ya tattauna game da mace a matsayinta na mai ibada mai sa'a mai hakuri mai kaza da kadar sauransu wal sa'imina wal sa'imat masu yin azumi na farilla da na nafila cikin maza da masu yin haka cikin mata wani hafizin furujin wani hafiza waɗanda suke tsare farjin su cikin maza da masu yin haka kuma cikin mata wanda zai kirin Allah haka tsiran wanda zai kira shi da masu ambatan Allah da yawa cikin maza da masu ambatan Allah da yawa cikin mata ku duba ku gani alqur'ani ya tattauna game da mace a matsayinta na mai ibada hijira da aka yi lokacin farkon musulunci da farko zuwa habasha da hijira ta biyu zuwa habasha duk akwai maza akwai mata a ciki hijira zuwa madina akwai mata akwai tunda Allah ya ce idza ja'akum mu'minatun muhajiratin kaga mata masu hijira kuma Allah ya ce fal ladina hajaru wa ukhrijuu min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim duk wannan ya tafi maza ya tafi mata man amila salihan min zakarin
kalqunsa wa huwa mu'min, duk wanda ya aikata aiki na gari mace ko namiji, a cikin alqur'ani ya tattauna da ya mace a matsayinsa na mai ibada. So ake kiran karige ke da mijinki wajen ayyukan ibada, wajen imani, wajen jaddada cikakken musulunci, wajen sadaka, wajen zakka, wajen qiyamul layli, wajen azumi na nafila, wajen kyautayi, wajen khushu'i, wajen zikiri, wajen karatun qur'ani, kuna rige kai da mijinki. Saboda yadda ake ta kawo wa mutaqabilat almuslimin walmuslimat almu'minin almu'min, yadan to kina akwai rige, wa fi zalika hal yatanafas almutanafisun limithli hadha hal ya'mal alamilun. Kunga alqur'ani a ce ya yaji waɗanda suke cancance go cikin kudin tattaunawar alqur'ani game da ayyukan da suke nan ta bangaren ibada. Daga nan bangare na bakwai, alqur'ani ya tattauna da mace wajen makirci, aka ta iya makirci ta iya cista, Allah ke yi. Ina jin haka ku kowa fahimtar haka a cikin kisar imra'atul aziz, matar sarkin Misra din nan, ɗaya daga cikin sarakuna ko ai sarki na Misra wanda Annabi Yusuf ya fada hannunsa bayan ƴan uwansa sun je sun jefa shi a rijiya, har da ƙarshe a sayar da shi a hannun wannan, har ya fada kan hannun sarki, sai sarkin ya mayar da shi yaron gida da matarsa. Matarsa kuma ta ga shi tunda kyakkyawa ne, manzo Allah ce rabin kyau aka ɗauka aka biyo Annabi Yusuf, rabin kuma don aka kashanta mana mangurin mu, shi kaɗai an ba shi rabi. Ko ɗaya cikin ɗari aka ba mutum da kyau kan aizu zama abin kallo, balle sana wanda aka ba rabin kyau. Saboda haka sai ta fitini da shi, sai ta yin makircin da yaya za ta yi har sai ta ke kwanta da shi. To wannan akan kawo wannan kisar ne cewa sifa ce daga cikin sifofin mata wanda ka gaba ta yi amfani da ita ba ta hanyar saƙo. To idan ta kawa da sauran Allah ya rinjayi fajirki da rashin tsoron Allah, amma dukkan yamace tana da wani rabo na makirci, sai dai na wata yafi na wata. Dukkan yamace tana da wani rabo na kissa, sai dai na wata yafi na wata. Tana da makami da suke kama ɗa namijin shi, tun daga idanta, fuskarta, yanayin maganarta, yanayin kallon da za ta yi masa, dukkansu makamai ne na yaƙi na yaƙar ɗa namiji. Sai dai in mai takawa ce ba za ta yi amfani da su ba sai a wurin mijinta na halal. Amma in ba ta da tsoron Allah kuma ya kasance Allah ya ba ta kyan halitta, to za ta yi amfani da dukkan waɗannan makaman wajen jan hankalin wani namijin da ba na ta. Wannan kuwa ba ƙaramin kuskure ba ne ba. Don haka akan ambaci wannan, in ku san Alƙur'ani ya riga ya fallasa ko ya nuna ku makirai ne, amma kuma Ƙur'ani ya ce a cikin ku akwai masu takawa wanda wannan makamin na makirci ba ta amfani da shi ta hanyar negative sai ta hanyar positive side, wato ba sa amfani da shi ta hanyar da ba ta dace ba, shi ne mazajen wajen wanda ba mazajenta ba, tana amfani da shi ta hanyar da ta dace, shi ne tsakaninta da mijinta ta yi amfani da wannan makaman nata wajen mantar da shi dukkan wata yamata a waje. Wanda kai wannan ita ce ta fi kowa cin nasara, kuma ta yi amfani da makirci ta hanyar da ya dace, ta yi amfani da kaidi da dabara da kissa ta hanyar da ta dace. Amma da ta yi amfani da wannan don jan hankalin wani mutum a waje, to kuma wannan ta yi amfani da abin ta hanyar da bai dace ba. To ga dai da ta yi masa dabara ta jan shi har cikin ɗaki, shi ga nan gurin cikin gida kulle, duk ƙofar da ta shiga ta kulle ba tare da shi ya sani ba. Ya yi gaba, ita tana baya, duk inda aka gaba sai ta kulle, duk inda ta gaba kulle, har aka je can ƙarshe inda babu kowa daga shi sai ita. Ghallaqat al-abwab wa qadat haythala. Shi kuma tunda Allah ya sa yana da samara ta takawa, yana da silke na takawa, yace ma'adha Allah innahu rabbi ahsana maqwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ya so ta ba wai bai so ta ba, ya yi sha'awar ta ba wai bai yi sha'awar ta ba, amma sha'awar sa yana da control a kanta, dan takawa ta fi sha'awar, amma ita kuma sha'awar ta fi karfin takawar ta. Dan haka saboda takawar sa ne sai ya gudo ya bude wannan kofa tana binci, ya bude wannan kofa tana binci, ta kama rigar sa ya furge, wastabaqa al-bab wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyid hadha al-bab. Ta zo ta su gini gasa ya kuɓe teke nan sun zo bakin tsofa ta ƙarfe da kuma mijinta ya zo. Tana ganin mijin kuma kawai sai ta canza labari ta ce ma da za a manhara da bihari ka so an illa an yi su na au azabin abin. Babu abin da ya dace a yi wa mutumin da ya so ya aikata mummunan wani abu da iyalinka sai dai ko a kulle shi ko a yi masa azaba mai radadi. Malamai suka ce a nan ɗin mamaye kirsin ta ya bayyana. Kaga sai ce wani farida Annabi Yusuf magana. Haka in ta riga ta magana wanda ya riga ya magana lokacin da mutum za ta yi magana ba wai da ba su kaɗai suke magana ba. Gaba ɗaya da ita suka zama more emotional wato sukan yi magana da dukkan jikinta ta yi hawaye ta zubar da hawayen ta yi kukan da ƙaramin sautin da nenan da sai ka ji tausayin ta ka ɗauka lallai suke jikin su ce ta kuma nan take ta kai ƙaran kuma a cikin ƙaran tana ba da shawarar dokar da za a ɗauka. Kaga wato ma'ana ƙarar ta zama karɓaɓɓiya yanzu tattaunawar ba a kan maganar ya yi ko bai yi ba ne ya kamata tattaunawa ta zama a kan mai hukubar kuma hukubar har sai ta ba da option guda biyu illa an yi zana ko dai a kulle shi ko azabun alim ko a masa azaba mai tsanani ma'ana ita ta riga ta yanke zaɓi wannan ko wannan in ba makirci ba in ba ciki titi ba da kulle kulle ya za a yi wannan to amma haka ta yi. Kuma a cikin malamai suka sake cewa duk da haka ya nuna tana san Annabi Yusuf don ya sa a cikin option din ba ta zai a kashe shi ba ba ta san a kashe shi tana san shi amma ya daure shi wata mutane kuma za ta yi wata kistar ta ce a yi ne har ya daɗe sai a sakin shi har ya horo har ya yi hankali za ta zai wannan bayanin ne daga baya azabun alim azaba mai radadi idan an fara ɗaya biyu za ta ce to a yi ya ji shi a gane shi don haka kwata-kwata ba ta kawo zaɓin cewa a kashe shi ba din da suna sai shi. To a nan wurin ne fa miji shi kuma yana son ya tabbatar mai ita ce shi aka samu wani mai ba da shaida ya ba da shaida ya ce shi abin da yake gani shi Annabi Yusuf ya ce ita ce ita kuma ta ce shi ne har kuma ta ce a yi kaza sai wani mai ba da shaida ya ce a yana da nan ranka dai abin da za a yi a duba rigarsa a gani. Idan rigarsa ta yage ta baya to ita ce ba ta da gaskiya wannan ya nuna yana gudu ne tana binsa. Idan rigarsa ta yage ta gaba to shi ne ba ya da gaskiya wannan ya nuna yana kai mata farmaki ita kuma tana ture shi har ta yaga rigarsa ce. Sarkin ko yana duba rigar Annabi Yusuf sai ga ta yage ta baya falamma ra'a qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Da ya duniga ta yage ta baya ce lallai wannan makirkin ku ne da dabarar ku lallai kaidin ku yana da girma haka sarki ya faɗa matarsa kaidin ku kuma ta yana da girma Allah kuma ya kawo kisar bai ƙaryata ta ba wannan sai nuna kaidin ku yana da mai wai ba za ku faɗa ba Allah ba ku hakuri yana da girma amma ba ku faɗa ba ni na faɗa kaidin ku yana da girma sai dai wanda Allah yake yi yace Yusuf a'udhu bika min hadha sai Yusuf kawai ita tarka yace kuma yake wasan tuli ne dan biki innaki kuntum min as-safi ki nemi gafaran zunubin ki dan dai kike kin yi kuskure to daga nan sai matan gari suke ta yaka ji kiji ta a gidan Allah wai wanki wai yaron gidan ta mai mata wanki wanki duniya ta lalace sana ta wani zuru zuru wannan ana ta gurmurta a gari yaron gida an ba ma lalacewa ba ya za a yaron gida mai mata wanki wanki a su ba su san dai ta mai ta gani. Dole sai ma kirsin na kai kara bayyana sai kada ya ce su walima sai kawai ta kira kan abinci a don matar gwamna take raye ku tace ku zo ta kira muku walima ko buɗe baki ba kuna zuwa ba idan matar sarki ta gaya ku ba za ku je ba matar sarki ta gaya ta yi mata yawanci suka ji da shi kan kan da yake da kin ga manyan gari duk za a je irin matan manya kowace mai ji da kanta to sai ta musu dabara cikin abubuwan da za a ci na kanta-kanta da abubuwan da sai an yanka da wuka ko na ajiye masa kamar akul a ajiye miki da irin wuka a gaban ki sai zaki fere shi ko kankana da wuka a gaban ki ko lemo da wuka a gaban ki ko wani abin da sai kin tsare da wuka kasa kaza ta zo ta samu da kowanne aka ajiye masa a gaban ta bayan an ci abinci sai wannan kayan marmari ya rage suna cikin wannan sai ta turo shi dabara kamar bai ka san ka dauko min kaza kuma dole sai ya fita inda suke kuma ya sake dawowa ta wajen lokacin da ya taho fa gaba daya suka gan shi wajen zuwa dawowa kowace tana rebe abu da ya dawa ko tana yin duk kai yake hannu su falamma ra'aynahu akbarnahu wa qad ta'ana aydiyahunna
وقلنا هات لله ما هذا بكرة إن هذا إلا ملك كريم يعني إذا جيش سكر ليكي سكر زوج سكر بترجع عنك دوس بس قدني سوء لهم النبأ بس كي يجي هالنوش سنة وحات لله أركيات بترجع الله ما هذا بكرة كي ونن بعدين عدم بني با إن هذا إلا كي ونن أتكلم لا يكون ما بحني kita ga duk yanke hannayen su kuma su da kansu sun yi irin wannan comment din da bakunan su sun ce ai ba dan adam bane malaika dai ai tabbata ce malaika bane sai kuma kan tayar da dan adam da yaron gida ne amma su ne yanzu ka ce malaika sai ta fito su ce fa zalikun allazi lumtunni fi shine wanda kuka zarge ni game da shi kuka ce ai ni na zama kaza to kuma ba ni ban yanke hannu ko kun yi ne wala kadrawatu an nafsi to ana sai ta ba da kaida kace hakika na neme shi nayi kokarin in yaudare shi amma fa sa'a tam ya tsare kansa wannan ba yabo bane ba wanda aka yabe shi akan wannan me ya kamata a yi shi ba sai a bashi kyautar girma ba amma tun da so din yaron da yake a cikin zuciya ta sace wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min al-fajirin in dai abin da na umarce shi bai ba wallahi sai an daure shi kuma sai ya zama cikin kaskanta har yanzu take da aka sace amma dai a daure shi wannan fa ya jawo annabi Yusuf zama a cikin kurkuku shekara 7 shi kansa da yaga ta sa shi ga fadin baya ta zai ya daga hannun sai rabbi tijnu ahabbu ilayya ya ubangiji in samu kaina a kurkuku a boye wallahi shi yasa alkhairi a gare ni mimma yad'una ni ilay kuma da abin da su suke kokari in yi wa illa tasrif qalbi sayyidahunna ya ubangiji in baka kawar da ni daga kaidin su ba da makin su su maza to shi kenan أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين من كتب روى قريبكم إني أيكي نجاهلتي نجاهلية النبي من الله فهلا أنت أدوى سعى كي تكركك زمان متى سيكالا بقوي إني كبتر بشر إنسان كو إنسي ما يكرس إنسان تلتنان القرآن ياتكونا زمان دمشي أكن سوا أكو ما يكرسي كتر إنسان حمي بنا فعلا نواتا ياتي نواتا واتقين تاتكاري واتقون الله yau ta fi ganin duk gidan da yake akwai mata biyu kuma aka samu makirai to an fari ciki a cikinsa to kuma sai dai in suna amfani da makirsa ta hanyi da ta dace to shi namijin ya fi kowa morewa kuma a duniya ko sarautar gari ba ta fi wannan daɗi ba to amma in suka amfani shi ta positive side to shi ne namiji ko mun kan kasar tsayar kuma ko mun girman tsayar ko wacce tana da makirsa irin nan shi an taɓa ba ku labarin wata mace tana tare da mijinta sai je auro wata to ita din dama ta shigo da makamin ta din da makin su za ta yi amfani da shi ta hanyar sadaka sai ta lura da yawan take yi ita dan ta yi abin da ya fi wannan yawa tun daga abinci har kaza har kaza har kaza to yadda ke sarfa take fa idan ya cire kaya aji sai ya dawo ta ɗauki kayan ta wanke ta goge wancan kuma da ba ta yi sai ta gani ita ma sai zanto cewa da ya ci shi ga ɗakin ta cire kaya ya ajiye ita ma sai ta ɗauka sai ta wanke ta goge sai ta zo ta kai man goge takalmi irin brush din da kuna goge musu takalmi ba sai an baiwa irin shushera a waje ba ita ma wata sai ta kai wani ta idan ta tashi ingiliji sai ta yi kala kala ita ma wata ta yi kala abin da ne abin da ya ita ma uwar gidan da ta tashi sosai ne amma da amuriyar nan ta tashi wani makin su mijin yana da mota kawai da safe sai a ga ta sa hijabi ta ɗauki goshi ta je wanke mota waje sai sai uwar gidan ta bita waje ta ce wallahi ba za ki kwace wa miji ba manya ba a ce ta bala'i mace da wanke mota ke ba ki mutum ta wanke ba da abu na takwas mace a fagen da'awa Qur'ani ya tattauna da mace ya tattauna game da mace a fagen da'awa fagen wa'azi fagen al'amr bil ma'ruf fagen annahu 'anil munkar bayyana ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu an ambatin ma mummunai maza da mummunai mata sai aka ce kuma ya muruna bil ma'ruf suna umarni bi kira wa yanhauna 'anil munkar
wannan sai nuna yadda namiji ke umarni da kyawa ya hanyar gwamuna mata ma za ta iya yin wannan mata za ta yi da'awa alkur'ani bai kyale da'awa ba ta zanto khasa bin rijal ta sa mata to sai dai inda ya mata za ta je ba lalle ne kuma ya zanto nan da namiji zai je ba ko inda namiji zai je ba lalle ne mace ta iya zuwa ba zai iya tashi in baro gidana a Kano in zo in yi muku tafsiri a nan gudun amma mace ba za ta bar mijinta ba a nan gudun ita kuma ta tafi Kano tafsiri ba ba ta wannan darasin ba sai dai tafsirinta a Maiduguri amma haka ni na zo nan gudun in yi tafsiri zai iya zuwa wani gari da sai kwana ɗaya kwana biyu dan in je in yi da'awa mace ba za ta yi wannan ba sai ta samu izini daga wajen mijinta kuma in za ta tafi dole sai da muharrar zai iya tara maza in yi musu wa'azi in tara mata in yi musu wa'azi mace za ta tara mata yan uwanta ta yi musu wa'azi su yi fi sama da ake za ta tara maza to wannan dai su ne ɓangarori da ake lura da bambance-bambance zai iya bayar da awa takwas tara a waje duk maza awa ne mace idan ta haifa kuma za ta bar gidanta idan ci ba kowa dole dai za ta bar za ta fita dai ta kowa da'awa awa biyu awa uku an fita karfe goma an dawo da azhar shikenan kuma sai gobe namiji kuma kila sai bayan la'asar kila ma sai dare duk aikin da'awa ne ma'ana dai mace ya kamata ta lura tukari bainal wajibat almanziliya wa bainal wajibi da'awa ila Allah ta'ala wajibin da ya tafi gidanta ƴaƴanta kula da mijinta kula da yaranta tsaftar gidan abinci da komai da tsara komai kula da yara sun je makaranta sun dawo sun tafi islamiyya sun dawo homework da aka ba su sun yi ko ba su yi ba dole wannan ku shaka babu shi ne kan gaba kafin wancan za ta san wa waje waɗansu awanni ne amma galibin awannin suna gida amma in ta fita cikin wannan awannin biyu kar wanda yake dan mai tsaka ta gidawa tana da aya cikin alqur'ani ina Abdullah ibn Abbas ya fassara wa kullu qawlan ma'rufa da ke cikin suratu al-ahzab cewa abin da ake nufi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kuma umarni ne ake gama cewa kullu qawlan ma'rufa ku fada magana magana kyakkyawa ma'ana umarni ne kyakkyawa da kuma hadi da gamuna mace za ta iya yaɗa ilimi za ta karantar ko a makarantar islamiyya ta mata ko a makaranta ta yara ƙanana ta kuɗa maza da mata ko matan kaɗai ko mazan kaɗai mace idan tana da ilimi wadatacce za ta iya karantar da hatta namiji domin umma na Aisha ta karantar da waɗansu daga cikin sahabbai illa iyaka tana cikin suturarta akwai hijabi tsakaninsu to wannan shi ne kuma akwai manyan tabi'ai da suke alfaharin sirru wa hadisi kai tsaye daga bakin umma na Aisha Allah ya kare da adalinsa akwai ɗaya daga cikin malamai a baya a tarihi da yake nuna alfahari da cewa cikin malamansa yana da malamai mata 180 sun waɗanda suka karantar da shi a ce duk wannan ya nuna mata suna irin wannan a cikin tawa kuma Qur'ani ya tattauna game da yawansa akan wannan abu na tara da Al-Qur'ani ya tattauna a kansa game da yawanci Al-Qur'ani ya ke banci ƙyamata da kira zuwa gare ta irin yadda ya ke banci ɗa namiji wato ɗa namiji an kira yake haka ƙyamata ma an kira ta kaga a cikin Al-Qur'ani ya yi sa'in ne mutawakkilka ko ba haka ba ya Ibrahim kar saddaka ta ru'ya inna kazalika najzi al-muhsinin duk waɗannan annabawa ne Allah mai kiransu shi da su to haka kuma Allah ya kira mace shi da ita a cikin Al-Qur'ani ita ce Maryam ya Maryam kun fi li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kuma ya kira ta ran matan annabi ya nisa annabi ya ku matan annabi latunna ka ahadun minan nisa'i wa latayton fala taqdamu bil qawl fa yatma annabi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa duk wannan tattaunawa da ƴamace game da ƴamace abu na goma wanda ina jin a kan zan tsaya dan na lissafa ababai a cikin da ɗaya ne kun ga korami ban yi ba amma kuma lokacin ya yi dole in tsaya a nan gudan abu na goma wanda zan tsaya a kansa kariya da Al-Qur'ani ya baiwa ƴamace dan ku nuna Qur'ani ya mu bukata ya baiwa mutum kariya daga ƙagen za a mata ko sirri da aka mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tafiya sai ya tafi da Aisha
to a wancan lokaci mata ana daukar su a cikin haudek haudek wani kamar kin gida ne haka da ake nakata ko sai a dora a bayan rakumi sarfe so mata ake dorawa a cikin a dora cikin bayan rakumi a halin tafiya dan mace ta zanto cikin sutura to da annabi ya zo nuriya ya da zango umma na aka aka kwantar da rakumi aka sauke su da kai aka ajiye ta bayan maza sun tafi ta fito sai suka fi bukatunsa bayan ta yi bukatunsa ta kammala ta dawo a ce kuma ta bar abun wuyarta wanda yake da nata bane da nana da Aisha ne ya fi ta mu da karfi ana Asma'u ne abun wuyar nata ne to don haka sai ta koma don ta je ta ɗauko shi annabi kuma da ya ga dawowar ta farko ya ɗauka ta dawo kenan ta shiga ciki wannan gidan da ka tako haudek sai ya umarni sahabbansa ɗauki wanda abu su rola a kan rakumi yau sai aka ɗauka a kan rakumi kuma aka tafi a ce an tafi an bar ta ta dawo wuri babu kowa sai ta ce bari ta zauna a nan gurin dole in sun yi gaba sai gaba kowa sa dawo inda take kar ta tafi ka bata a cikin sahara amma su sa iya dawowa inda take sai kuma a sai a zango na baya kafin a zo nan an baro wani mutum mai suna Safwan ibn Mu'attil shi Safwan ibn Mu'attil shi kuma a duk lokacin da aka yi tafiya akan bar shi a baya sai abin da zai yi tsaya a baya idan kowa ya tafi kamar an yada zango a nan an huta an ci abinci an yi mai an tafi shi zo yana dudduba ko wani zai jefar da wani abu ya yi mantuwa sai ya ɗauko ya tafi masa da su an baro shi a baya yana zuwa nan wannan masauki na gaba sai ga Aisha tana barci fuskar tana buɗe kuma dama ya san cikin kafin hijabi yana ganin ta suna cikin bacci sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar nan da ya faɗa ita kuma sai ta farka daga nan sai ya juya baya ya kwantar da rakuminsa ya tafi can nesa ya zauna bai ce wa Aisha kuma ba ta ce masa komai ba ita kuma sai ta zo ta haura kuma ya bayar da mintunan da yake jin yanzu kenan ta haura kuma ya ta taho daga baya da baya don kare kalle ta ya gara kuma ya tsaga shi ya ci gaba da gara kuma har zuwa inda manzon Allah yake bai ce mata komai ba ba ta ce masa komai ba ba ta ce ba an tafi an bar ni na jefar da abun waya na bai ce mai kika tsayayi me yasa ba ki ba wanda cewa kowa komai ki ne amma wannan kuke suna ganin sai suka ce eh dama haka baki su haɗa baki su kai aka yi ta yaɗa bi ta bi ta cewa ai sun haɗa baki ne don fifa su kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya damu damuwa mai tsanani ya rinka neman shawaran sahabbansa idan ya tambaye wani wani me za ka ce ka yi fa abin da ka faɗa ga iyali na ce manzon Allah ka rike iyalinka mu ba mu san komai ba sai alkhairi game da su ya tambaye wani ka yi fa abin da ka faɗa game da matarka manzo Allah sai tuba Allah ya halaka maka mata ba da yawa idan shakka ta shiga cikin zuciyarka ka sace ta mana ka aure wanda ka ga dama manzo Allah dai yana ta sanya tara bayanai yaji zuciyar ka kun ga wannan yana annabi bai san shi ba ya san kai ba zai san cewa ba abin da ya faru amma da mu rika wurin kun ga rashin sanin ta game da gaibi kenan shi ta damuwa kuma na Aisha ko ba ta san me ke faruwa ba ita ne ta ga annabi ya san gaba bai yi fushi da ita gaba ɗaya ba amma baya ba ta fuska irin da haske da wata rana sun fita bayan gari ita da wata mace mahaifiyar Nufa shi kuma Nufa akwai dangantaka tsakanin shi da Sayyidina Abubakar baban Aisha saboda haka sai mahaifiyar Nufa take cewa ke biki ga abin da ake faɗa ba gari ana ta yaɗa kaza kaza da kaza da kaza da kaza take game da ni ake ce game da ki dama ba ka da rikin lafiya sai rikin lafiya kuma ta ƙaru ta ga gida sai ta ji kallon annabi ta ga wata irin mu'amala ga mata sai ta ga lallai kan akwai sun jiya ciki sai ta nemi zuna annabi sai ta je wajen yayanta gida sun da ba shi lafiya annabi sai ta koma gida wajen yayanta sai ta zauna wajen yayanta iyayenta suka yi ta mata fada suka yi ta mata fada suka yi ta mata fada ta yi ta kuka ta ce ni ban san yadda zan yi ba idan na ce ban yi ba za ku gaskata dukkan gari da suka ce na yi idan na ce na yi kuma zan faɗi laifin da ni ba laifi na ba ne ba babu abin da zai iya ce muku sai dai cewa kawai na miƙa al'amari na zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo duba ta suna shiga ɗakin ya zanto ba shiga ɗakin da take kawai sai dai tambayi iyayenta ya ta kwana da jiki. Cikin kara jawabansa ya je nemi Barira. Barira bai wata ce da take mata hidima take mata aiki, amma Bukar mace ce ta girma Aisha nesa ba kusa. Manzo Allah ya kirawo Barira ya ce ke kike tare da Aisha, kamar dai irin yanzu mutum ya aure yarinya mace karama kuma yana da aiki babba mai shekaru mai hankali, ke kike tare da wanci? Shin kin ga wani abin da zai jefa miki shukka game da ita? Take haba Manzo Allah, take wallahi ban taɓa ganin wani abu da zai jefa min shukka game da Aisha ba. Cin har Aisha tana da laifi, laifinta kai ne shi ne ta kawo mata gari ta ajiye mata wanda za a faɗa gurasa sai ta kace ta bari kuma kiki. Take in har Aisha tana da laifi, wannan shi ne laifinta, a ba ta ajiyar gari na alkama wanda za a yi gurasa ta bari kuma kiki. Take banda wannan ba ta da laifi a duniya, to wannan ko laifi ne? Ba za a sa wannan ba a cikin laifi. Aka fiki kusan wata kai ana cikin wannan hali, sai Ibn Abubakar da mahaifiyar Aisha suna cikin halin tsakanikai, Aisha suna cikin halin tsakanikai, Annabi na cikin damuwa, munafukai kuma sai ya yaɗa jita-jita suke, sai ya yaɗa zancen aje. Kuma sai irin wannan yana da damun mutum, yanzu kawai a miki kage a cikin unguwarku a cikin garin ku kan abin da kike ji ba ya yadda abin zai dame ki yana da yawa. To wata rana Annabi ya zo ya duba ta jiki zai fita kenan, sai ya tsaya yana da gauje, sai ta dugumi ya karyo masa irin abin da yake faruwa lokacin da wahayi zai sauka a kansa. Sai Ubangiji Ta'ala ya saukar da aya goma a jere a cikin suratul Nur, don ya wanke Aisha cewa ƙarya aka yi mata, ƙarya aka yi mata, kuma waɗanda suka yi mata ɗin kashi biyu ne, akwai wanda digangan suka ke zama garin suka yaɗa, wannan sai Ubangiji ya yi musu azaba ranar tashin kiyama ba za a yaƙe musu ba. Akwai waɗanda su kuma ji suka yi an faɗa suka ci gaba da faɗa ba da niyya ba, su waɗannan ana kusa ganga a yafe musu. Aya goma a jere a kan Aisha ita kaɗai, a kan a kare ke mace aya goma. Daga dai Alƙur'ani ya biyo ya mace daraja ya bata mutuncinsa. Innal ladina ja'u bil ikki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasab min al-ithm walladhi tawalla kibrahu minhu lahu azabun 'azim. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم.
الله
أكبر. آية قوم أجلسنا بالزونة دم الله يتيك كاريا أكي وعائشة. آية قوم أكاري جامتي أنتم من الدرجة المشيئة الدنيا إن تابع الله. آية قوم أكاري جامتي. Lokacin da wani aure suka sauka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sayyidina Abubakar, ya faɗa wa mahaifiyarsa, haka zai aka faɗa Ummu da Aisha. Sai mahaifiyar ce, ta cike yanzu ga mijinki don murna, ta ce ba ruwa na da shi, Allah zan gode wa shi ya warkar da ni. Sai da aka faɗa masa ba ya yarda ba, kuma ya sa shakka. Irin dai yangan nan dai ta iya mace, Annabi kuma ya san yanga ce, tana son ki a zuciya amma ba za ta iya daga iyayenta ba. Shikenan labari ya wuce. Aka karantar da wannan aya ga dukkan musulmi kowa ya ji. Wanda wannan akwai ɓangarori daban-daban cikin Alƙur'ani wanda Allah ya bada kariya game da ƙyamaci. Don haka hakikanin gaskiya wannan lacca kamar yadda na ce tattaunawar Alƙur'ani game da ƙyamaci tana da faɗi. Yanzu na yi muku rabinta, idan Allah ya kai mu wani lokaci kuma ma yi rabin daban, don lokaci ya riga ya za. Abin da na faɗa ya zama daidai, Allah sa mu yi tafiya cikin lada ni da ku, kuma Allah sa darussan da ke cikin kuma amfani da su. Dan darussa ne muhimmai da za su taimaka muku a cikin rayuwarku, a gabanku da iyalinku, ‘ya’yanku, mazajenku, danginku da komai da komai nasu. Allah ya ce mana zaman katar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.